Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana kan mitoci 19, 31, 49, da kuma 60, sai kuma kilohertz 1,530 a matsakaicin zango. Masu sauraron mu a jamhuriyar Niger kuma za a iya kama mu kai tsaye ta tasoshin FM na radio amfani da sarauniya da fara'a da nomad da dalol da kuma niyyar muryar arewa. A Ghana kuma ana iya kama mu a Alpha Radio Kumasi. Kai kuna ma iya kama mu kai tsaye ta hanyar sadarwar internet a sashen hausa.com ko kuma voahausa.com. Jama'a assalamu alaikum, barkamu da subahin ranar Juma'a 5 ga watan Afrilu. Ibrahim Kalma Cigiraba ne da Muhammad Hafiz Baballe da sauran abokan aiki ke farin cikin kawo muku wannan shirin daga birnin Washington DC. Kafin ku ji abin da ke taskar mu, ga kanin labaran.
Shugaban kwamitin harkokin shari'a na Majalisar Wakilan Amurka yana son Attorney General din Amurka William Barr da ya fitar da duk wasu takaitattun bayanai na rahoton kwamitin bincike na Robert Mueller. Kamfanin Boeing a jiya Alhamis ya amsa cewa matsalar na'ura ta taka rawa a mummunan hatsarin jirgin saman Ethiopia da ya halaka mutane da dama a watan da ya gabata. A jiya Alhamis, shugaban Amurka Donald Trump da mataimakin Premier China sun tabbatar cewa an samu ci gaba.
To kanin labaran kenan, bayan cikakkun labaran duniya za a ji halin da ake ciki game da rikicin tubu da jukun a wukarin jihar Taraba. Za kuma a ji halin da wasu bakin hauren da aka cetar a tekun Bahar Rum suke ciki. Amma da farko ga cikakkun labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum, da fatan an waye gari lafiya. Ga cikakkun labaran duniya mai karantawa Muhammad Hafiz Baballe. Shugaban kwamitin harkokin shari'a na Majalisar Wakilan Amurka yana son Attorney General din Amurka William Barr da ya fitar da duk wasu takaitattun bayanai na rahoton kwamitin bincike na Robert Mueller da kwamitin Mueller din suka rubuta. Jerry Nadler, ɗan jam'iyyar Democrat, ya tura wasiƙa ma Mr. Barr bayan da kafafen yaɗa labarai suka ba da rahoton cewa mambobin kwamitin Mueller ba su ji daɗin yadda Barr ya takaita rahoton na Mueller ba, saboda a cewarsu rahoton ya taɓo Trump fiye da yadda Barr ya so ya nuna wa 'yan majalisar dokoki da sauran jama'a. Idan waɗannan rahotanni daidai ne, to waɗannan takaitattun bayanan ya kamata a fitar da su ga jama'a ba tare da ɓata lokaci ba, Nadler ya rubuta. Ka riga ka yi tafinta na yanke hukunci a kan kwamitin bincike na musamman da ya takaita abubuwan da rahoton ya ƙunsa a kan shugaba Trump. Ka saki takaitattun bayanan ba tare da ɓata lokaci ba zai baiwa Amurkawa damar su yanke hukunci da kansu. A cewar ba shafi hudu na takaitattun bayanin da na samar da shafi na 300 na rahoton, Mueller ya ce shugaba Trump ko kwamitin yakin neman zabensa bai hada kai ba tare da Rasha a kokarin da take na canja sakamakon zaben shugaban kasa na shekarar 2016. Kamfanin Boeing a jiya Alhamis ya amsa cewa matsalar na'ura ta taka rawa a mummunan hatsarin jirgin saman Ethiopia da ya halaka mutane da dama a watan da ya gabata. Masu bincike a Habasha sun fitar da sakamakon rahotonsu na farko na mummunan hatsarin nan da ya halaka mutane 157, suna cewa matsalar na'ura ita ce ta sa kan jirgin ya kalli ƙasa. Jim kaɗan bayan ya tashi yayin da matukan jirgin suke ta ƙoƙarin sarrafa shi. Ministan sufurin Habasha ya ce matukan jirgin saman Boeing 737 Max 8 suna ta bin duk hanyoyin da kamfanin ya kera jirgin samar ya samar, amma sun kasa sarrafa jirgin. Abinda aka gano na binciken farko game da matsalar na'ura kusan ya yi kama da abinda ake zargi ya haddasa hatsarin jirgin Indonesia na 737 Max 8 a watan Oktoba da ya halaka mutane 189 lokacin da ya fada cikin tekun Java. A jiya Alhamis, shugaban Amurka da kuma mataimakin Premier China sun tabbatar cewa an samu muhimmin ci gaba. Duk da babu wata sabuwar yarjejeniyar cinikayya har yanzu a tsakanin ƙasashen biyu masu ƙarfin tattalin arziki a duniya, lalle haƙiƙa saura kaɗan. Trump ya faɗi haka lokacin da yake zaune a ofishinsa na shugaban ƙasa tare da mataimakin Premier China Liu He a tare da shi. sanarwar yarjejeniyar za ta iya zuwa cikin sati hudu masu zuwa, watakila kasa da haka, watakila sama da haka, kuma a wannan lokaci wani abu za a iya bada sanarwa babba. Ya ce ya kara da cewa muna dabda kammalawa, mun samu ci gaba. Kuna sauraron labaran ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka daga birnin Washington DC. Shugaban Amurka Donald Trump a jiya Alhamis ya janye barazanar rufe kan iyakar kudancin Amurka da Mexico da sauri don hana kwararowar bakin haure. Maimakon haka ya faɗa wa Mexico tana da wa'adin shekara ɗaya don ta hana shigar da muggan ƙwayoyi da kuma ƙaruwar 'yan gudun hijira zuwa Amurka, ko ya saka kuɗaɗen haraji akan motocin da ake shigar da su Amurka daga Mexico. Trump ya janye wasu jawabai da ya yi a Twitter a 'yan kwanakin nan, yana cewa ya kusa rufe iyakar bayan da mai bashi shawara kan tattalin arziki da kuma wasu 'yan majalisa na jam'iyyar Republican suka gargaɗe shi cewa rufe kan iyakar zai shafi tattalin arzikin Amurka, wanda shine mafi girma a duniya. Wasu jami'an fadar White House suna ta ƙoƙarin samo hanyar da Trump zai hana bakin haure shiga cikin Amurka, yayin da ba zai hana shigowar kusan dala biliyan 1.7 na kayayyaki da kuma ayyuka da ake samar da su ta kan iyaka kullum ba, tare da ma'aikata, ɗalibai masu siyayya da kuma 'yan yawon buɗe ido da kusan suka kai rabin miliyan bisa doka. Wasu ƙasashen tarayyar Turai sun kusan su tsinci kansu cikin yanayin da Amurka za ta daina ba su bayanan sirri da kuma wasu muhimman bayanai idan suka ci gaba da ƙulla alaƙa tare da kamfanonin ƙere na China. Sakataren harkokin wajen Amurka Mike Pompeo ya yi wannan gargaɗi a jiya Alhamis bayan sun yi taron ministocin harkokin wajen ƙungiyar tsaro ta NATO a Washington. Mun yi nazarin kanmu, Pompeo ya ce, yanzu haka mun raba wannan tare da ƙawayenmu na NATO tare da sauran duka ƙasashen duniya. Mun faɗa musu cewa idan wannan lamari ya wuce bakin ƙofar Amurka, to gaskiya ba za mu iya ci gaba da raba wannan bayani ba.
Muhammad Hafiz Babalu aka saurara da labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To, a babin rahotanni za mu fara da zangonni a jihar Taraba, inda ake mummunar rigima tsakanin Togo da Jigon, musamman ma a Wukari. Ga Ibrahim Abdul Aziz da cikakken rahoton.
Rahotanni na cewa har yanzu fa da sararin Akaba a wannan rikici da ya auku a tsakanin al'umman Tibi da Jigon a kentan da ke cikin yankin Wukari na kudancin jihar Taraba, rikicin da aka samo tun a ranar Litinin, wanda kuwa ya ja asarar rayuka da kuma dukiya. Tun farko shugabannin al'umman Tibi a yankin na Wukari sun koyi zargin cewa su ne ma aka samo takala. Sai dai kuma a bangaren Jikun, Mr. Benjamin Bako da ke ma cikin shugabannin al'umman Jikun ya ce su ma dai an takale su. Ko da ya tuntube cikin dare, shugaban garin hukumar Okari Mr. Daniel Adi wanda yace har yanzu hankula basu makunta ba yace tuni a kira wani taron gaggawa na shugabannin al'umma yankin da za a gudanar a yau Juma'a domin neman bakin zaren magance wannan rikici da mako basu ji dadin abubuwan da ke faruwan ba
amma tun da nake magana da kai ana ta kai kisa don shugabanni dai muna kokari dai dena kada wannan munta ya gaba idan Allah ya yarda gobe Juma'a muna da jama wanda za mu zama da sarakunan mu da masu mayanware da dakace duka mu zona mu tutuna
kawai yanzu tuni aka ƙara tura jami'an tsaro zuwa yankin da ake samun tashin hankalin da maimaito da doka da oda yayin da rundunar 'yan sannan jihar ta bakin kakakinta David Misal ta ce kawai yanzu ba ko tantance irin asarar da ake ba ko kuma waɗanda aka kama dangane da wannan rikici
muka tashi don a jira bayanai daga gwamnatinsa don mu tabbatar da ko da mutum nawa ne yanzu a tsare da shi ka san daga nan zuwa wancan wurin ya kai kilomita kusan 200 kana dole ne muna tattara bayanai to za mu iya tattara bayanai ko mutum nawa ne yanzu a tsare a wurin bayan da mun samu bayanai daga gwamnatinsa wanda kuma muna jira ba da kima ba za mu samu yaba to guji daukan doka hannu to guji kuma barnata da dukiyar jama'a don duk wanda ya haɗu ya kasa don kuma san da cewa dole doka ba za ta bar shi ba don wanda kuma muka tabbata da cewa yana kada nazarin sai yana kuma ka kawo zaman lafiya rakin zaman lafiya tsakanin jama'a ko kuma kabilu daban-daban to dole za mu yi bincike kansa kuma za mu dauki mataki
ba dai wannan ne karon farko da ake samun tashin hankali a wannan yankin na Okari ba wallahi a tsakanin jukun da tibi ko kuma da wasu kabilun yankin batun da masu fashin baki ke ganin fa akwai abun dubawa Ibrahim Abdulaziz sashin Hausa na murar Amurka daga Yola a Najeriya.
To a gaida Ibrahim daga batun rikicin kabilanci kuma sai batun yawan mace-mace da sauran matsalolin da 'yan Afirka ke fuskanta a tekun Bahar Rum a yayin da suke kokarin gudu zuwa Turai. Har yanzu an kasa samun mafita game da makomar wasu bakin haure 64 waɗanda wani jirgin ruwan Jamus ya ceto nesa da gabar Libya. A yayin da bakin hauren da aka cetar har yanzu ke cikin jirgin ruwan na kasar Jamus a cikin teku. Rashin kyawun yanayi na dada barazana gare su kuma ita wannan kungiyar kasar Jamus da ta ceto su tana nan tana kokarin neman gabar ruwan da za a amince mata ta saukar da su ba tare da wata matsala ba. Sabina Castelfranco ta shirya wannan rahoton mu muryar Amurka wanda ni Ibrahim Kalmasi Garba na fassara kuma zan karanta. Jami'an wata kungiyar agajin kasar Jamus mai suna CI wato idan teku sun ce sun kai dauki ma bakin hauren ne bayan da suka ji wani kiran neman taimako da aka yi ta wayar da kiran neman gudunmawa wadda ita ce wayar da bakin haure ke iya bugawa idan suka gamu da matsala a tekun Bahar Rum. Kungiyar ta CI ta ce ta ceto bakin hauren 64 daga wani karamin jirgin ruwan da suka masa yawa a ranar Laraba bayan da hukumomin kasar Libya suka kasa kai musu dauki. Kungiyar ta CI ta ce zuwa yanzu dai dukkanin waɗanda ta cetar din suna lafiya to amma fa halin da suke ciki mawuyaci ne gashi ma akan wasu katakai suke bacci a buɗaɗɗen sashi na jirgin yayin da ake kuma fargabar wata mummunar guguwar teku na nan tafi har yanzu ba a san ko yaushe za a saukar da su ba. Wata mai magana da yawun kungiyar ta CI Carlotta Welbel ta ce sun aika da sako ga ƙasashe hudu na roƙon a amince musu su saukar da bakin hauren ba tare da wata matsala ba.
Tunisia and Libya did not respond at all and Italy
ta ce kasashen Tunisia da Libya sun ki cewa komai a yayin da kuma kasashen Italiya da Malta suka ce wannan bai shafe su ba kuma ba su yadda mu shiga yankin ruwansu ba. Ministan harkokin cikin gidan kasar Italiya Matteo Salvini ya ce ai jirgin ruwan mai suna Alan Kurdi na dauke ne da tutar kasar Jamus kuma kungiyar agaji ta kasar Jamus ce ke amfani da jirgin kuma uwa uba captain din jirgin ba Jamushi ne saboda haka jirgin ya nufi kasar Jamus kawai. Bakin hauren da ke cikin jirgin waɗanda suka hada da mata 10 da yara 5 da kuma wani jinjiri sun samu kubuta ne a ruwa nesa da gabar Zuwara wadda ke yammacin Tripoli babban birnin kasar Libya. Lokacin da al'amarin ya auku, jirgin kungiyar ta CI na yankin ruwan inda ya je neman wani karamin jirgin ruwa kuma mai dauke da mutane 50 wanda ya kiran da aka yi mara ɗauki kafin ya ɓace ɓat ranar Litini da mutanen ciki. Webel ta ce sun kuma aika da saƙon roƙo na neman a bar mutanen su sauka don kawai su samu ruwan kwana.
The ship is currently close to Lampedusa and it will also stay close to Lampedusa because it's the
Ta ce yanzu haka jirgin mu na kusa da tsibirin Lampedusa kuma zai tsaya nan daura da Lampedusa din saboda nan ne gabar da ta fi kusa da mu kuma gashi ma ba mu da izinin zuwa ko ina saboda haka rashin azanci ne ma mu yi ta zagaye a tekun. Don haka za mu tsaya a nan har sai an samu mafita ta yadda za mu iya sauke bakin hauren a wata gaba. To, masu sauraron mu kafin mu ci gaba ga wannan sakon.
Lafiya uwar jiki wacce masu iya magana suka ce babu mai fushi dake. Jama'a masu sauraron mu barkanku da warhaka. Barkanku da sake kasancewa tare da mu a cikin wani sabon shirin Lafiya uwar jiki tare da ni Hawwa Umar. A yau a cikin shirin namu na Lafiya uwar jiki za mu yi magana ne akan cutar Down syndrome. Down syndrome wata cuta ce da ake haifar yara da ita wadda take shafar yanayin girman su, yanayin aikin kwakwalwa da kuma halitta. Cutar takan sa yaro ya zama mai tabin hankali. Tare da ni a cikin shirin akwai kwararren likitan yara Dr. Lawal Musa Tahir dake aiki da shahararren asibitin Nizamiye na kasar Turkiya dake Abuja. Likita, barka da warhaka.
Masu sauraron mu barka da wannan lokaci.
Masu sauraron mu za su so su ji karin bayani akan cuta ko kuma matsalan Down syndrome.
Idan aka ce syndrome a likitance abin da ake nufi a wasu alamomin cututtuka ne suka harhadu a wuri daya, ba za a ware su a kira su da sunan cuta daya, to in an tara su wuri daya sai a kira su da sunan syndrome. A shi kuma Downs din an sa shi ne sunan likitan da ya fara rubutu akan wannan syndrome kenan. Kuma cuta ce da ta shafi abin da ya shafi kwayoyin halitta, wato kwayoyin gado. Kowane dan adam yana da kwayoyin halitta guda 46, zai gaji 23 daga wurin mahaifi, 23 daga wurin mahaifiya. Idan sun hadu zai kasance kamar kwaya bibi kenan a hade. Shi wannan Down syndrome kwaya halitta mai lamba ta 21 akan samu fiye da kwaya biyu, wanda ya kamata kar su haura kwaya biyu, sai kasance an samu kwaya uku a wurin maimakon a samu kwaya biyu kenan. Idan ka tara gaba ɗaya kwayoyin halitta maimakon 46 sai mutum ya kasance yana da 47. A wani lokacin kuma ba gaba ɗaya bane aka samu ƙarin guda ɗayan, ballin wani ne ya ƙaru a kai, saboda haka in an kirga su sun kasance 46 ne, to amma a ɗaya daga cikin na 21 nan yana da wani balli ƙari a kai, saboda haka shine ainihin matsalar da ake samu a wannan cuta. Duk kuma matsalolin da suke bayyana suna faruwa ne saboda wannan abin da ya faru na da kwayoyin halitta.
Ko menene ke kawo hakan?
Yadda kwayayen halitta suke, kamar yadda ne bayani a baya, kafin a samu ɗa, kwai na bangaren mace zai kasance yana da wancan kwaya 23, namiji yana da kwaya 23. To kafin a samu kwannan akan sarrafa shi ne tun daga kwayar halitta da take da 46, sai ta rarrabu yadda za ta koma bangare ɗaya 23, bangare ɗaya 23. To a wurin rabuwan nan ne sai kasance ba a samu raba daidai ba, sai ya zama wani wurin ya zama 24 maimakon 23, ɗayan kuma ya zama 22, ko kuma balli na ɗayan bangaren ya komo balli akan na shi kwayar jin ɗin da ake magana na 21 ɗin nan, sai zama kenan 23 ne da ɗori. To idan an samu wannan daga bangaren mahaifiya ko kuma daga bangaren mahaifi, to kuma ya haɗu da 23 can wanda suke lafiya lau, to sai kasance kenan an samu 47 ko kuma 46 amma da ɗan ƙari a kai.
To likita, menene alamomin cuta ko kuma matsalan Down syndrome?
To mafi yawancin alamominta akan gani daga yanayin mutum fuskar tashi. Za a ga fuskar tasu kamar ta ɗanyi round kenan, abinda ake ce kamar ta yi sifiri. Sannan kunna idanunsu yawanci yayo kasa-kasa sosai, sai ya kasance tsakankanin idanun wannan filin yayi fadi, sai ya kasance karan hancin maimakon ya daga kwanta haka kuma yayi fadi, sai ya zama idansu shi ma yana da wani dan canji da ake ganewa, sannan akan su akan samu kiyasu maimakon ta zama tana dan tsini tayi fadi, akan ga da yawa daga cikin su bayan wuyansu za a ga kamar kitse ya taru sosai haka, fatar wurin ta yawa, sannan kuma yawancin su suna kasancewa koda daga gidan da suka fito mutanen gidan dogaye ne za a ga su suna da dan gajarta, sannan ba su da karfin jiki haka, sannan kuma yatsun su za a ga yawanci yan gajajjeru ne haka, masu dan kauri, sannan akwai wani zane da ake gani a tafin hannun nasu wanda ake cewa Simeon Chris, waɗannan suna daga cikin alamomin da ake gani wanda da ka gani za ka ga cewa wannan wala Allah Downs ne, bincike kuma sai ya tabbatar ko shi din ne ko ba shi bane.
Cutar tana daukan lokaci ne ko kuma daga ba an haifi yaro ake ganin halittunsa ya canja?
A lokacin da aka samu juna biyu tun a wannan lokaci wannan cuta take shiga, duk kuma abin da ya biyo baya shi ana haifar yaron yawanci daga haihuwar shi za a ga alamu.
Akwai wani gwaji na musamman da ake dan a gane lalle ko kuma a tabbatar da cutar Downs din ne?
Akwai gwaji da ake yi abinda ake cewa chromosomal study, abinda ake yi ana kirga waɗannan su chromosomes din, za a duba su, idan aka je akan na 21 din nan za a ga ko ya zama kwaya uku ko kuma an samu kwaya biyu ne amma ɗaya yana da wani balli na wani kuma akan shi, wannan akwai abin da ake cewa genetic laboratory su suke wannan bincike, shine za a tabbatar da cewa wannan wannan Down syndrome ne.
To likita, akwai yadda ake kare yara daga samun wannan matsala ta Down?
Abin takaici shine gaskiya yawanci babu wani abu da za a iya yi wurin karewa, saboda lokacin da abin ke faruwa ma ba a sani ba, sai dai ta tabbatar bincike ya nuna cewa irin waɗannan matsalolin kamar Down syndrome da kuma waɗansu cututtuka da suka kama da shi sun fi faruwa akan iyaye wanda sun kwana biyu, musamman iyaye mata wanda suka haura shekara 35 yawanci an fi samun irin wannan, amma akan samu har waɗanda haihuwar fari ne kuma a ƙananan shekaru su haifi yara da irin wannan, kuma idan aka haifi yaro ɗaya da Down syndrome to akwai hatsarin cewa za a iya haihuwar wani ɗan wanshi shi ma da cutar Down syndrome.
Halittar yara kawai take shafa ko kuma akwai wasu abubuwa na jikinsa da take shafa?
A tana shafar abubuwa da dama, na ɗaya tana shafar hankalinsu, da yawa akan ɗan samu ragin hankali, sannan takan shafi zuciyarsu, takan shafi mun taɓa yin maganar jandis misali, sukan samu jandis an haife su din nan saboda kasancewar jikinsu ba ƙwari, tsokokin jikin ba ƙwari, sukan yawan samu matsala da ta shafi numfashi, sukan samu matsala da abinda ake cewa thyroid hormone, yawancinsu sukan samu wannan sinadarin thyroid ba isasshe ba, saboda haka suna samun matsaloli da dama, sukan samu matsala har abinda ya shafi yan hanji da ciki, saboda haka suna samun matsaloli da dama wanda ba wai kawai kamanninsu abin yake shafa ba.
Ko da a ce yanayin halittar yaron bai dawo daidai ba, shin zai iya warkewa, zai iya yana rayuwar shi baya samun wata matsala?
A'a, ba a warkewa, saboda kwaya ce ta kwayar halitta, saboda haka duk kwayoyin abinda aka gina jikin shi suna da wannan matsala, sai dai illa iyaka ana iya taimaka musu, ana iya musu magungunan, misali idan zuciya tana da matsala za a iya yin aiki a toshe irin rami ne a zuciyar, idan suna da matsala yan hanji ko ciki ana iya yin wannan aiki, wanda suke da matsalar sinadarin thyroxin nan da babu ana iya basu ya karu yadda za su samu rayuwa mai kyau. A makaranta yawanci akan ware su, suna daga cikin ɗaliban da ake kula da su cewa suna da wata bukata ta musamman, saboda haka ba kamar yadda ake koyar da sauran ɗalibai ya kamata a koyar da su ba, akan koya musu yadda za su rayu, yadda za su koyi sana'a da sauransu. Akwai ƴan kaɗan daga cikinsu wanda sun samu rayuwa, kusan za a ce rayuwa mai kyau, wasu mawaka ne, wasu ƴan fim da sauransu, akwai irin waɗannan mutane.
To likita, tun farko ma idan uwa ta gane cewa ta haifi yaro mai wannan matsalan, yaya ya kamata ta kula da shi?
To abin da ya kamata shine tun a asibitin a fara bincikawa a duba a ga waɗannan matsaloli da suke tattare da ta wannan cuta ta Downs. Misali a duba zuciyar a tabbatar cewa idan da matsala a dauki mataki a gwada irin sinadaran da muka yi magana cewa za a iya samun matsala sai a yi maganin waɗannan abubuwan. Saboda haka tun daga asibitin ya kamata a bincika, sannan kuma asibitin za a bata shawarwari abubuwan da ya kamata ta kula da su da kuma daga lokaci zuwa lokaci ana ganin su.
To likita, yaya za mu kwatanta yawan yaran da ake haifansu da matsalar Downs musamman ma a Najeriya?
To a Najeriya gaskiya muna da ƙarancin alƙaluma ba wai akan Down syndrome ba ma akan yawancin cututtuka, saboda har yanzu muna samun matsalar yawancin ba a je register ta yaran da suke da matsalar ko waɗanda aka haifa da matsalar. Amma dai ana samun su kusan kowane asibiti ka je zaka ga suna da misali bangare da ake ganin irin waɗannan.
To masu sauraron mu, kada dai ku sha'afa, kuna sauraron shirin lafiya uwar jiki ne daga sashen Hausa na muryar Amurka. Duka abin da zan iya dauka kenan a shirin namu na lafiya uwar jiki na wannan mako. A madadin likita da muka kasance tare da shi a cikin shirin, wato
Talawal Musa Tahir,
sai kuma ni Hawa Umar da na shirya na gabatar, nake cewa mu kasance lafiya.
To masu sauraron mu, sai a muna aikin gafara shirin lafiya uwar jiki kenan. Kuka saurara ba sakon da na faɗa ba dazu, yanzu dai ga sakon. To a gaishe ka da wannan gargadin, yanzu kuma ga Muhammad Hafiz Babala da labaran duniya amman fa a takaice.
Shugaban kwamitin harkokin shari'a na Majalisar Wakilan Amurka yana son Attorney General din Amurka William Barr da ya fitar da duk wasu takaitattun bayanai na rahoton kwamitin bincike na Robert Mueller da kwamitin Mueller din suka rubuta. Jared Nadler ɗan jam'iyyar Democrat ya tura wasiƙa ma Mr. Barr bayan da kafafen yaɗa labarai suka ba da rahoton cewa mambobin kwamitin Mueller ba su ji daɗin yadda Barr ya takaita rahoton nan Mueller ba, saboda a cewar su rahoton ya taɓo Trump fiye da yadda Barr ya so ya nuna ma 'yan majalisar dokoki da sauran jama'a. Kamfanin Boeing a jiya Alhamis ya amsa cewa matsalar na'ura ta taka rawa a mummunan hatsarin jirgin saman Ethiopia da ya halaka mutane da dama a watan da ya gabata. Masu bincike a Habasha sun fitar da sakamakon rahotonsu na farko na mummunan hatsarin nan da ya halaka mutane 157, suna cewa matsalar na'ura ita ce ta sa kan jirgin ya kalli ƙasa jim kaɗan bayan ya tashi yayin da matukan jirgin suke ta ƙoƙarin sarrafa shi. A jiya Alhamis, shugaban Amurka da kuma mataimakin firimiyan China sun tabbatar cewa an samu muhimmin ci gaba duk da babu wata sabuwar yarjejeniyar cinikayya har yanzu a tsakanin ƙasashen biyu masu ƙarfin tattalin arziki a duniya.
To da takaitattun labaran muka kawo ƙarshen shirinmu na wannan lokacin, kafin mu yi sallama da ku, muna taya Abdul Aziz Ilyasu da Ummul Khairi murnar ɗaurin aurensu da za a yi gobe Asabar a ƙaramar hukumar Kanam da ke jihar Filato. Da fatan Allah ya bada zaman lafiya da kuma albarkar aure, amin. Yanzu a madadin kowa da kowa, musamman shi Muhammad Hafiz Ba. Baballe da ya karanto mana labaran duniya da siri da ya hada mana sautin da kuma injiniyan mu na wannan lokacin Darren Smith. Ni Ibrahim Kalma Sigar bake cewa sai kuma da hansu.
VOA Afrique, le monde aujourd'hui.